This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da wannan dare, da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfi da Hashim Gulen tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Litinin 13 ga watan Janairu shekarar 2025. A cikin shirin za a yi cewa yayin da wutar daji ke ci gaba da laƙuma gine-gine a birnin Los Angeles, za mu ji abin da ke faruwa daga bakin mazauna yankin. Haka kuma za a ji cewa gwamnatoci da ƙungiyoyin kula da kiwon lafiyar al'umma a jihohin Kano da Jigawa sun yi mutu wajen magance matsalar karancin abinci mai gina jiki ga ƙananan yara. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwara zai kamana. Sai kuma labaran wasanni da zai yi muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum. Ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar California a nan Amurka na can suna ci gaba da kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci, yayin da sashe nuna cewa akwai yiwuwar samun kadawar iska mai karfin gaske cikin kwanaki masu zuwa. Lamarin da ake fargabar zai haddasa yaduwar wutar. Barazanar karuwar wutar, wacce ita ce babbar abin damuwa a yanzu, na nufin gobarar za ta nufi yankin dauke da iska mai tafiyar kilomita 80 a sa'a guda, a cewar hukumar kula da yanayi ta Amurka.
Elevated critical fire weather conditions will continue.
Shugaban hukumar kashe gobara ta Los Angeles, Anthony Moronke, ne ke cewa za a ci gaba da ganin ƙarin tashin wutar har zuwa Laraba. Kuma hukumar kashe gobara ta Los Angeles a shirye take. Iska mai karfin gaske da yanayin hunturu da ya busar da tsirrai a yankin na Los Angeles da aka yi sama da watanni 8 ba a yi ruwan sama ba, sun taimaka wajen rura wutar, wacce ta halaka mutum 24 yayin da ta haddasa asarar biliyoyin daloli. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.7 da ta auku a kudu maso yammacin Japan a ranar Litinin ta sa hukumomin yin gargaɗi ga jama'a da su kauce wa zuwa gabar teku, gargaɗin da aka janye shi a baya. Babu wasu rahotanni da suka bayyana cewa girgizar ƙasar ta yi ta'adi, amma an ba mazauna yankunan tekun umarnin su fice a matsayin mataki na kan da garki. Bayanai sun yi nuni da cewa mutum guda ya ji rauni a yankin da ake kira Kyushu bayan da ya fado daga bene, kamar yadda gidan talabijin na NHK TV ya rawaito. Masu shiga tsakani wajen kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Hamas sun samu 'yan nasara a ranar Litinin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar. Watanni da aka kwashe, Amurka da Masar da Qatar suna kokarin sasanta rikicin ya gaza cimma matsaya. Sai da 'yan makonnin da suka gabata an ga alamun nasara yayin da ake shirin sauyin shugabanci a Amurka. Wasu da ke da masaniya kan tattaunawar a cewar kamfanin dillancin labarai na AP sun ce an samar da daftarin wata matsaya da aka cimma, wacce yanzu haka Isra'ila da Hamas ke nazari a kai.
And I really hope that the talks going on in Doha will be.
Minister harkokin wajen kasar Denmark Lars Løkke Rasmussen kene yake cewa ina fata za a kammala tattaunawar da ake yi a Doha da labari mai dadi nan ba da jimawa ba. Batutuwan da ke kunshi a daftarin matsayar sun hada da dakatar da bude wuta, da sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, da kuma sakin fursunonin Palestinawa da Isra'ila ke tsare da su, sannan a ƙara fada da hanyar da kayayyakin agaji za su kai ga fararen hula a yankin Gaza. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan dakarun Koriya ta Arewa 300 ne suka rasa rayukansu, sannan wasu 2,700 suka jikkata a yakin da Rasha ke yi a Ukraine, kamar yadda hukumar leƙen asirin Koriya ta Kudu ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a yau Litinin. Hukumar ta ce da ita aka gudanar da binciken da aka yi wa sojojin Koriya ta Arewa da dama da aka kama a Ukraine. Tattaunawar na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da kama wasu dakarun Koriya ta Arewa biyu a lokacin faɗan da aka gwabza a yankin Kursk na Rasha, inda sojojin Ukraine suka kai wani farmakin bazata a watan Agustan da ya gabata.
Zelensky shared photos of two men resting on cots in a room with bars.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ke ne ke cewa shugaba Zelensky ya nuna hotunan wasu 'yan Koriya ta Arewa biyu da ke zaune a cikin wani ɗaki sanye da bandeji a jikinsu. Zelensky ya faɗa a ranar Lahadi cewa zai aika da sojojin na Koriya ta Arewa zuwa ƙasarsu. idan har shugaba Kim Jong-un ya amince zai shirya musayar sojojin Ukraine da Russia ke tsare da su. Wani mafarin shaida aka tsare tun watan Oktoba shekarar 2022 a Iran ya bayyana kansa cikin wani faifan sauti da aka watsa a wata tashar radio ta Faransanci, inda ya bayyana mawuyacin halin da yake ciki. Tun da farko an bayyana Olivier Grandot mai shekaru 34 da sunansa na farko ne kadai a lokacin da hukumomin Faransa suka ki fitar da cikakkun bayanai a kansa. Sai dai a wani faifan sauti da aka watsa a tashar France Inter a yau Litinin, Grando ya bayyana cikakken sunansa tare da yin gargadin cewa shi da wasu Faransawa biyu da ake tsare da su suna cikin mawuyacin hali. Sauran Faransawan biyu da ake tsare da su a ƙasar ta Iran tun a watan Mayu shekarar 2022 sun hada da Cecile Kola, wacce malamar makaranta ce da abokinta Jacques Paris. Ana zargin su da yunkurin ingiza kungiyoyin kwadagon Iran don su yi bore, zargin da iyalan Faransawan biyu suka musanta.
Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar, wutar daji na ci gaba da kona gine-gine da sauran ababen more rayuwa a birnin. Hakan ya sa abokin aiki na baya kuma kire tattauna da mazaunin birnin Los Angeles Muhiddin Hadi, inda ya fara tambayar sa halin da ake ciki a yanzu.
Shin ce maka da husiri a tashi ya saya na kowa na taimako irin taimakon da za su yi na ruwa ne yau, riga za ka kawo, takalmi za ka kawo, you know, komai zai kai dai ake da shi da kake ga san kaman wannan abin da ya taimaka da bayin Allah shi ake ciki. Sannan kuma in ka zo wurin hotel mu sun recommend highly kaman
wurin batun lafiyan ku kenan,
wurin batun lafiyan mu. Yes, kowa ya sa face mask, you know, because yeah, ya zama na kaman wani ya kama ciwo da shi, so sun recommend is highly kowa ya sa mask saboda air quality na bai
saboda iskan akwai guba ciki kenan. To bari mu duba wannan abin da ya faru, ya kai kusa da inda ku mutanen ku suke?
Na bai kusa da wurin mu ba, ya kusa ne kusa ba, amma sai in ce maka kaman alal misali wanda ke New Town yana samu iskan da ke fitowa na Senima kokuwa Yasins Legon.
Wato ne kaman tafiyar da bai fi minti goma ba kenan daga inda kuke da abin, inda abin ya faru.
Korekwa, muna samun iska, muna samun tuka ashishin da ke abin nan cikin iska yana kawo garin, yana kawo a cikin dakin mu.
To ko ka san wanda wani abin ya shafi gidan shi ko kuma a'a ya shafi wurin aikin shi wanda dalilin haka bai iya yayi aiki ba?
Akwai su da yawa, amma ni ban san wani haka ba. Kamuna south ne, kuma abin da ya faru ne ya faru west da north.
Wato ku kuna kudu abin ya faru kuma daga yamma da kuma arewa?
Haka.
To ku tsakanin ku al'umman ku na mutanen Afrika, menene shawarwarin da kuke ba juna game da wannan al'amari da ya faru?
Shawarar da muke ba shi ne daga wani abu, if you see something, say something. Kaga wani abu da yake ba daidai ba ne
ka yi magana,
irin abubuwa ka kai magana. Yes, daga dai shirin da wani ne na Ghana na fito ko kuma Afrika na fito ne na ruwana da abin Amurka, ta ba kana ciki nan ma garin ka ne kai kuma aiko. So shi in ka ga za ka ka taimaka ka taimaka ka ga shiru ka ga cewa don bayan ne ka fito kenan ba su ba ruwanka.
Muhiddin Hadi kenan mazaunin Los Angeles a tattaunawarsu da Babu Yakubu Makeri. Gwamnatoci da kungiyoyin kula da kiwon lafiyar al'umma a jihohin Kano da Jigawa sun himmatu wajen magance matsalar karancin abinci mai gina jiki ga kananan yara 'yan ƙasar shekaru 5 waɗanda yawansu ya zarce miliyan 4 a shiyar arewa maso yamma da arewa maso gabas. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wani rahoto da kungiyar FPC guda cikin kungiyoyin duniya da ke bincike akan lamuran kiwon lafiya ya nuna yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru 5 miliyan 4,400 ne suka fuskanci matsalar karancin abinci mai gina jiki a tsakanin watan Mayu na shekara ta 2023 zuwa Afrilun bara a waɗannan shiyoyi guda biyu. Jihar Jigawa na cikin jihohin Arewa da wannan rahoto ya tabo kuma ta yuna daga cikin dalilan da suka zaburar da ofishin mai ɗakin gwamnatin jihar Hajiya Amina Umar Namadi kullo da wani shirin samar da abinci mai gina jiki ga yara ƙanana ɗan ƙasa da shekaru 5 mai lakabin Kwashpap.
Shi Kwashpap shine abincin yara wanda ake hada shi da waken suya da alkama da shinkafa ta tuwo da gyada da dawa ja. Mun dibi cibiyoyi guda 9 da za a dinga koyar da su kuma idan suka yi din mu za mu ba su kayan da za su yi amfani da su su shinkafa su wake su waye din nan za mu ba su tunda an koya musu kuma a tsaftataccen waje za su dinga yi in suka sarrafa su kai packaging za mu yi duba kayan mu duba ingancin su kuma duka da ma'aikatan lafiya a ciki kuma akwai consultant sannan gwamnati ta sake saya muna da palliative shop irin kananan shagunan nan haka to da su za mu yi amfani su kai can su saya a ba su kuɗin sannan su sake komawa su saya muna so mu yaki da tamowa da kwashwako da kuma duk wata matsala da yaro zai taso ba cikin lafiya da inganci ba kuma Allah ya da kafin nan kafin wata uku zamu waye gani cikin jihar Jigawa duka yaro zai kasance cikin lafiya kuma ya girma da abinci mai gina jiki inda akalla ba kasar ba mutum 600 muke so mu koyar wannan abin abincin so duka asibiti ya danganta da yawan yaran da suke da shi za su yi request suna san adadi guda kaza ke kuma uwa da kike gida ba sisin ki da zaki bayar asibiti zaki je muna da yara kaza muna bukatar abinci kaza a tabbatar a dauka a basu
a jihar Kano kuwa kungiyar AD Rufa'i da ke ayyukan jin kai da na kiwon lafiya ce tace ta mai da hankali akan wayar da kan magidanta da iyaye mata game da hanyoyin magance matsalar karancin abinci ga yaran su kanana Dr. Musa Sufi shine jagoran kungiyar
muna shiga lungu da sako wurin ilmantar da al'umma kansu cewa idan sun yi noma kada su mai da hankali wurin sai da abincin kadai saboda dusa za ka ci manoma za ka yi noma sai su siyar kuma daga baya su zo suna shan wahala samun abin to muna ilmantar da su akan irin wannan sannan me ake bukata na abincin da ke inganta yara a cikin garuruwan nan nasu akwai abubuwa da suke da ganye akwai sa'awar da sauransu amfani da wasu abubuwa da suke taimakawa wurin rayuwar yaran nan ta faru sannan kuma muna jan hankalin gwamnatin ita ma tun da kan ta karamar hukuma da ta wannan kaga yanzu kamar karanan hukumomi ya kamata su kansu a ji cewa idan karamar hukuma ta wannan shin karanan hukuman da suke da irin waɗannan matsaloli to yana da kyau ya zama ma dole a ji cewa shugabannin karanan hukumomi suna maganganu da cewa ga kuɗin da muka ware domin mu dishi wannan abu ga tsarin da muke da shi
Dr. Musa Sufi ya yi tsokaci akan wannan yunkuri na mai ɗakin gwamnatin Jigawa
abin da dai muke so shine a tabbatar da cewa an yi tsarin bisa gaskiya domin idan aka aiwatar da wannan to ina tabbatar maka cewa Jigawa za ta zama zakarin gwajin duk wanda mun fatan mu kuma shine duka sauran jihohi su yi irin sa in ma suna da za su kara inganta shi su yi domin ita ma ta fi da bangaren nan su kara koya
Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM za iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook Twitter da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ƴan ƙasa da hukuma
ka ja ga cikin kada zalunci mai za ka bada a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya fada mana kariya ne don sallo garzambo ne mai yin wannan lanan ne
masaurai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
aka dakatar da mu aiki babu wani takamaimen dalili wanda yake an gabatar mana da shi
su yayan mutun daga wannan lokacin da anka dakatar da mu a ila yanzu ba ko magana biya musu kuɗin makaranta dan ba mu iya muna ta abin da zamu ci ba mu iya
wanda wannan hali ya yi stress mutuwar ɗaya daga cikin mu ya samu matsalar bugun zuciya Allah ya nasa ihu
wadafin ma'aikatan da gwamnatin Zamfara ta dakatar fiye da shekaru 2 da suka shuɗe shine batun mu na yau
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more
madalla masaurai jim kaɗan bayan kama madafin iko a shekara ta 2023 gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya ya amince da dakatar da ma'aikatan hukumar tattara kudaden shiga ta jihar su 145 hakan dai na nufin ubarin hana su zuwa wuraren aikin su da kuma dakatar da basu albashi yanzu dai fiye da shekaru biyu kenan ma'aikatan na zaman rayuwa na rashin tabbas al'amarin da ke ci gaba da jefa rayuwarsu da ta iyali cikin mummunan yanayi Abdulrashid Shiti Bongodo na cikin waɗannan ma'aikata su 145
kwatsam aka dakatar da mu aiki babu wani takamaimen dalili wanda yake an gabatar mana da shi wanda shike kuma duk abin da ya kamata mu yi mun yi a matsayin mu na ma'aikata domin kadin bin haƙin mu muna kai amma dai har yau Allah bai sa mun ka samu abinda muke kokarin mu cimma ba
me ya faru aka dakatar da ku
to alhamdulillah mu gaskiya ba mu san wani dalili ba a kiran mu ga mai daraja gwamnati mun same shi mu karan kanmu mun yi magana da shi baka da baka ya tabbatar mana ya muna rantsuwa da Allah cewa bai zo dan ya kori kowa aiki ba kuma ba zai kori kowa aiki ba mu da shi haka da ni mun yi magana da shi haka kuma ya tabbatar mana cewa za a mai da mu aiki mu jira za a je a yi verification kuma alhamdulillah tun daga shekarar da ta gabata farko-farkon ta mai jira da gwamnati ya yi committee na verification kuma mun je dukkan mu'amalar kwakwatar mu an muna verification wanda shike bayan gama verification su waɗanda mai jira gwamnati ya sa verification committee suna nan rayi sun tabbatar mana da cewa dukkan recruitment din da aka yi na ɗaukar aiki a jihar Zamfara a wancan lokaci babu ma'aikatar da aka ɗauki aiki legally yanda ya kamata irin hukumar ta tara haraji ta jihar Zamfara
baga Abdulrashid Bongodo wasu daga cikin takwarorinsa sun fayyace irin mawuyacin halin da suke ciki biyo bayan wannan mataki na gwamnatin Zamfara a kansu.
Sunana Mustapha Abdullahi Talatin Mafara Lokwa Gwamnatin Zamfara ina kira ga mahukuntan Board of Internal Revenue Civil Service Commission mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal Dare da su dubi girman Allah su dubi halin da muke ciki yau kimanin wata 20 da dakatar da mu albashi wanda wannan hali ya yi silar mutuwar ɗaya daga cikin mu ya samu matsalar bugun zuciya Allah ya nasa iko wanda da wannan halin da muke ciki ya yi silar rashin karatun ƴaƴanmu
sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tsakani da Allah mun shiga halin haulai wanda dakatar da mu da aka yi ba mu san ha ba mu san sauka ba rashin wannan albashi da anka dakatar da mu mun shiga halin da ko makina ni ban so shiga cikin shi su ƴaƴanmu tun daga wannan lokacin da anka dakatar da mu a ila yanzu ba a ko magana biya musu kuɗin makaranta don ba mu iya muna ta abin da za mu ci ba mu iya
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke na samu
tunda dai masana dokokin ƙasa da sha'anin shari'a suka fara tsokaci dangane da wannan batu Barista Bello Galadi tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya ne reshen jihar Zamfara ya yi tsokaci kan tanadan doka game da sha'anin sallama ko kula ko kuma dakatar da ma'aikaci daga aiki
shi aiki na gwamnati kamar mu'amala ce ko kasuwanci to kuma ba a tusa sama kowa ba a tusa sama wanda ya dauki aikin ba a tusa sama wanda ke aiki din mu'amala sai tsakanin mutum biyu kuma sai kowa ya yarda sannan ake yin ta kuma haka idan gwamnati ta ce ta gaji da aikin ka to ba buƙatar ka ce dole sai ka yi aiki idan kai ka ce baka buƙatar aiki da gwamnati ita kuma babu buƙatar gwamnati ta tilasta maka yin aiki so idan gwamnati ta ce ta gaji da aikin ma'aikaci wajibinta ne ta sallame shi ta ba shi takardar sallama ta faɗi cewa ta sallame shi ne don ba ta buƙatar aikin shi sannan duk abin da ya shafi haƙƙin shi ta bashi idan kuma gwamnati ta sallami ma'aikaci ne da tunanin cewa ya aikata wani laifi shi ma akwai dokoki na civil service rules kafin a sallame shi to idan ya kasance an sallami ma'aikaci ba a faɗa mishi abin da yasa aka sallame shi ba a faɗa mishi kuma wace ma irin sallama ce aka yi mishi ba sallama ce ta ba a buƙatar aikin shi ko ku sallama ce ta aikata laifi kaga akwai saba doka ta bangaren gwamnati sau nan fuska sannan idan misali kuma an sallame shi ne don tunanin cewa an dauke shi ba kan kaida ba, to shi kuma yana da kyau a tantance menene ya faru na rashin bin kaida wanda aka aikata, tunda ita gwamnati ci gaba take yi da gwamnatin Yarima wanda shine farkon gwamnatin jihar Zafara da gwamnatin Dr. Dauda Lawal wanda shine gwamnati yanzu, duka gwamnati guda ce da mutanen ne kawai ake jujjuyawa, amma dai duka gwamnati guda ce, duk abin da Yarima ya aiwatar a madadin al'ummar jihar Zafara ya shafi gwamna wanda yake kai yanzu, sannan ya shafi gwamna wanda zai zo bayan wannan, saboda haka al'amari ne wanda yake tafiya har abada.
Yayin da masana dokokin kasa da shari'a ke fashin baki dangane da wannan dabbarwa ta sallamar ma'aikatan haraji su 145 a jihar Zamfara, shugaban ma'aikata na jihar Zamfaran da shugabar hukumar tattara kudaden shiga ta jihar sun ki cewa uffan dangane da wannan batu, wato lokacin da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura ya tuntube su. Masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Ya zama da jin daukacin abokan aiki musamman shi Abdulrazak Bello Kaura, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma sai labaran wasanni. Murtala Gareka.
Wani sabon babi na son budewa a sha'anin kwallon kafar nahiyar Afirka, inda a karon farko daya daga cikin manyan kasashen Afirka din ta hujin kwallon kafa, wato Najeriya, ta nada kan kasar waje daga nahiyar Afirka a matsayin mai horar da 'yan wasan kasar na Super Eagles. A karshen makon da ya gabata ne hukumar kwallon kasar ta Najeriya NFF ta ba da sanarwar daukar tsohon kocin kasar Mali kuma dan asalin kasar Ivory Coast Eric Chiele a matsayin sabon tabbataccen kocin kungiyar, wanda zai karbi aikin daga kocin rukun kwarya dan kasar ta Najeriya Augustin Egabon. Egabon, wanda shine daraktan lamurin wasanni a hukumar ta NFF, ya soma aikin ne karo na hudu a cikin shekarar da ta gabata bayan sallamar Philippe George, sakamakon kuma bayan da 'yan wasan kasar suka fuskanta a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya. To sai dai na tsince ne a zaman sabon kocin ya zuwa wasu da dama a bazata, a daidai lokacin da suka kasa kunne suna jiran ganin ko dai an nada wani koci daga Turai, kuma an bayar wa Egabon dama ya ci gaba kasancewar ya sami nasarar kai kasar a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta baɗi a kasar Morocco. Umar Faruk Bukuyum ɗan jarida ne kuma mai nazarin lamuran kwallon kafa a Najeriya.
Wannan zaben da kungiyar Super Eagles ta yi ma wannan Eric Chiele dan kasar Cote d'Ivoire kocin Mali bai zo da mamaki ba, duba da ita kasashen Afirka suke son su nuna mu Turawa cewa su ma suna da hazikan mutane wanda za su iya buga kwallo ko kuma suna iya coach, ba wai dole sai Turawa ba, abu ne wanda bai zo da mamaki ba, kuma abun farin ciki ne iyaka kawai a tsaya a ga iyaka ta rawo shi duk da yake bai da wata kwarewa a harkar kwallo ta kocin wani kofi na duniya ko nafiyar Afirka, amma dai duk da haka abu ne wanda in Allah ya so yadda zai bada mamaki, kuma Najeriya za ta samu ainihin cigaba idan dai aka yi hakuri.
To a bangare ɗaya kuma rahotanni na bayyana wasu raɗe-raɗi da ake bazawa cewa hukumar kwallon kafar kasar Ghana na shirin ɗaukar shi Augustin Egabon a zaman sabon kocin kungiyar kwallon kasar ta Black Stars domin ta maye gurbin Otto Addo, wanda ke fuskantar matsin lamba bayan da kasar ta kasa samun gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta baɗi. Duk da yake dai ba a tabbatar da waɗannan rahotannin ba tukunna, to amma 'yan kasar ta Ghana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan yiwuwar lamarin. Kuma yanzu haka a nan Washington ina tare da abokin aiki Baba Yakubu Makeri. Baba, kana da kusanci sosai ga kungiyar ta Black Stars ta kasar Ghana, shin yaya kake kallon waɗannan rahotannin da raɗe-raɗin na yiwuwar baiwa Egabon aikin horar da 'yan wasan kasar?
To na gode Malam Murtala. Abinda dai zan iya cewa ne shine in ka duba Augustin Egabon mutum ne wanda yake yayi wasa a Afirka, ya kware a wasan Afirka ba kamar shi Otto Addo ba, sannan kuma ka duba wasan da yayi da 'yan Najeriya ko kuma Super Eagles a cikin shekarar 2024, wasanni biyar ne ya ci biyu, aka ci shi biyu, sannan
yayi kunin doki daya sannan ka duba Otto Addo ba shi da kwarewa a wasannin Africa kuma wasannin da yayi da kasar Ghana a shekarar da ta gabata wasanni kusan 10 kwaya biyu kawai yake yayi abin nan yayi kunin doki hudu sannan aka ce shi hudu to wannan na gwada Eguavoen zai fike makamar kasar Ghana fiye da Nigeria to amma magana anan shine yadda ra'ayi ya bambanta wasu suna ganin ya kamata a kawo Eguavoen wasu kuma suna ganin kamar a bar Otto Addo musamman ma a daidai wannan lokacin da Otto Addo yake bin ainihin hukumar kwallon kafa yake bin ta wasu ɗan kudade
to a gaida Baba Yakub Makeri karshen labaran wasanni
dan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma tsofofin baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bari na nausa ga zuciya na tafatin kada in fasa ina tafe da yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bar mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so take gane yake in yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yi ba nake ni tanai karawa na wuce gombe yanzu na
wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma fa a takeice
Ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar California a nan Amurka na can suna ci gaba da kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci yayin da sashe nuna cewa akwai yiwuwar samun kadawar iska mai karfin gaske cikin kwanaki masu zuwa lamarin da ake fargabar zai haddasa yaduwar wutar barazanar karuwar wutar wacce ita ce babbar abin damuwa a yanzu na nufin gobarar za ta nufi yankin dauke da iska mai tafiyar kilomita 80 a sa'a guda a cewar hukumar kula da yanayi ta Amurka wata girgizar kasa mai karfin maki 6.7 da ta auku a kudu maso yammacin Japan a ranar Litinin ta sa hukumomin yin gargadi ga jama'a da su kauce wa zuwa gabar teku gargadin da aka janye shi a baya babu wasu rahotanni da suka bayyana cewa girgizar kasar ta yi ta'adi amma an ba mazauna yankunan tekun umarnin su fice a matsayin mataki na kandagarki bayanai sun yi nuni da cewa mutum guda ya ji rauni a yankin da ake kira Kyushu bayan da ya fado daga bene kamar yadda gidan talabijin na NHK TV ya rawaito masu shiga tsakani wajen kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Hamas sun samu ƴan nasara a ranar Litinin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar watanni da kwashe Amurka da Masar da Qatar suna kokarin sasanta rikicin ya gaza cimma matsaya sai da ƴan makonnin da suka gabata an ga alamun nasara yayin da ake shirin sauyin shugabanci a Amurka wasu dake da masaniya kan tattaunawar a cewar kamfanin dillancin labarai na AP sun ce an samar da daftarin wata matsaya da aka cimma wacce yanzu haka Isra'ila da Hamas ke nazari akai kusan dakarun kore ta arewa 300 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 2700 suka jikkata a yakin da Rasha ke yi a Ukraine kamar yadda hukumar leken asirin kore ta kudu ta fada wa ƴan majalisar dokokin kasar a yau Litinin hukumar ta ce da ita aka gudanar da binciken da aka yi wa sojojin kore ta arewa da dama da aka kama a Ukraine
masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya sai aka tsince da mu da karfe 6 na safe gobe Talata inda zamu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook yanzu Amurir Mahmud Lalo da yake na kawo shirye-shiryenmu na yau da Fiona Wamai Ndubi wadda ta tsara da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau
ni karfi da hashin gumin ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.